Wannan ci gaba da Najeriya ta samu ya sanya ta cikin jerin kasashe da suka runguma sabuwar fasahar na amfani da motocin lantarki karkashin kampanin kera motoci na Hyundai Kona da Stereo Group a cewar babban daraktan hukumar NADDC Malam Jelani Aliyu. Hakan ba karaman ci gaba bane ga Najeriya kanta.
Gaskiya na farin ciki sosai ganin an samu wannan ci gaba a Najeriya. Wannan abu da aka kaddamar da wannan Hyundai Kona mota ce wadda ke aiki da wutar lantarki. Ana nufin ba sai ka sa mata petrol ba, ba sai ka sa mata diesel ba, zaka lakata ne kawai cikin gidanka ko inda kake aiki ta yi charge kuma da ake charging cell phone. Abinda mutane ke ta tambaya shine to ana cewa a Najeriya ana akwai matsalar wuta, amma duk wanda ke da fridge gidan shi ko air conditioner ita wannan motar yana iya charge in, to ba wani abu ne wanda yake da wata babbar wahala ba. So idan muka duba ci gaban kasa ta mu ta Najeriya, ba abu ne wanda za a ce mutum daya ko hukuma daya za ta yi ba, sai an hada kai, sai an hada karfi. To shi yasa a kowane lokaci muke kokarin mu haɗa ƙarfi da sauran jami'u na gwamnati da wasu kamfanuka da ke cikin wannan ƙasa, saboda kowa na da tashin rawa da zai taka wurin ganin cewa an ci gaba cikin ƙasar.
Ana sa ran yunkurin nan na samar da motoci masu amfani da wutar lantarki ya mai gurbin motoci masu amfani da man fetur a wani mataki na rage gurbatar muhalli da kuma kai ƙasa ga tudumin tsira. Abin da yasa dukkanin kayayyakin da aka yi amfani da su wajen kera motocin na wutar lantarki ne 100% kamar yanda ɗaya daga cikin shugabannin kamfanin haɗaka Stereo Group Rap Washit ya sheda.
Now the 7.4 kilowatt charger takes about 9 hours 35 minutes, but if we can go for a higher charger like 22 kilowatt, which we can also supply if a customer demands for it, of course yes, it will be slightly extra cost on that, but that can charge the vehicle in 3 hours 30 minutes.
A yanzu haka dai motar da ke amfani da wutar lantarkin ita ce kan gaba a masana'antun kera motoci na kasashen Turai, wanda a halin yanzu farashin kowace mota daya ya kai naira miliyan 24, lamarin da babban daraktan hukumar NADDC yace ana ƙoƙarin ganin an sauƙaƙa wa 'yan Najeriya don mallakanta.
Muna nan muna aiki da bankunan Jaiz, Wema da Zenith wurin ba da credit na sayan motoci rance. Ana nufin idan za ka sai mota ba wai sai ka fitar da kuɗin gaba ɗaya ka ajiye ba, kamin a bari ka tuka ta ka koma gida ba. Za ka sa kila kashi 10 bisa daga kashi 100 a baka motar, sauran kuɗin za a shirya ka biya su cikin maybe kila shekara 4 ko shekara 5 kana biya wata-wata. So ba sai ka tara kuɗin gaba ɗaya ba za ka iya sayan mota ba. Muna ganin wannan zai taimaka ƙwarai wurin mutane su samu damar sayan irin wannan motocin.
A ƙarshe mataimakin daraktan na musamman Dr. Sani Dogon Daji ya yi ƙari da cewar
wannan zai taimaka ma 'yan Najeriya ainun, sannan kuma zai sa matasa su samu aiki. Idan gwamnati da shi wannan Kona kamfanin aka haɗa kai, za a yi kokari ainun tabbatar da cewa matasa sun samu aiki. Yanzu kamar ma'aikata ce, akwai abubuwa na nan da yake na kirkiro aiki na matasa ko ina. Ma'ana yanzu akwai test centers da service centers da yake yi kowace jiha, wanda yake wannan zai ƙara sa matasa su samu aiki kowace jiha yanzu.
Hakan dai na nuni da cewar ita ma Najeriya a shirye take ta nuna wa duniya ta bi shirin samar da tsaftataccen muhalli da ɗorewar makamashi. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.